ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya rahaya mu ya kawo mu wannan yini mai tarin albarka, yinin alkamis daren juma'a wanda yau yayi daidai da 16 ga watan 11 musulunci, watan zulqida. Yau hijira na da shekara 443, daidai da 16 dai ga watan 6 miladiya 2022. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka da ke daura da gidan distinguished senator Alhaji Muhammad Danjuma Goje a wannan unguwa ta Fantami fadar jihar Gombe, domin ci gaba da ko kuma domin dorawa bisa nasihu da suke gabata a wannan masallaci mai tarin albarka, bisa jawo hankali na ƴan uwa da ake yi bisa fagage da dama na wannan addini namu na musulunci. Allah ta'ala ya mana jagora. Sanarwa ta gabata wajen kwana 3 zuwa 4 da suka gabata cewa akwai muhadara kware-kware da za a yi a wannan masallaci a yau, kuma cikin hikimar Allah ta'ala ya kaddara yiwuwar abu, tunda gashi Allah ya raya mu ya ba mu lafiya ko mun zo mun zauna domin ɗorawa a cikin wannan aiki mai albarka. Abu na biyu, sai dai masu sauraro su yi haƙuri, an rubuta a takarda, an gabatar a majalisai daban-daban, ana cewa wai malami ne zai yi karatun. Ni kuma gaskiya ba malami ba ne. Ai, gaskiyar magana ke, ni ba malami ba ne, ni ɗalibi ne. Har yanzu jakata ta makaranta tana nan. Yau malaman dai suna nan a gaba. Allah ta'ala ya mana jagora. A wannan masallaci babu shakka ba bako bane, akalla wannan shine zuwa na 3 zuwa 4 wanda aka zo musamman don tattaunawa game da abin da ya shafi da'awa, bayan ziyara kuma da alaka mai kyau da ma'abuta masallacin, da kan limamin masallacin da mataimakansa da sauran 'yan kwamiti da sauran ladanai, duka dai akwai kyakkyawan alaka da muke haɗuwa a gurabe daban-daban na alkhairi. Allah ta'ala ya mana jagora. An ce za a tattauna akan al-mu'amala, addinu al-mu'amala, shi kansa addinin a dunkule. Manzon Allah ya ce mu'amala, idan mu'amala ta yi kyau addini zai yi kyau, idan mu'amala ba ta yi kyau ba addini ba zai yi kyau ba, idan kuma addini bai yi kyau ma kuma ba za ta yi kyau ba. Saboda haka abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, domin shi an bashi jawami'ul kalim, an ba shi kalma dunkulallun kalmomi, wanda zai faɗi kalma amma in za a fassara ta za ta shafi da yawa, da ya ce addinu an-nasiha, to kalma ce mai tsadar gaske, ƙwarai da gaske. Ko malamai masana, musamman masana hadisi, sun yi ta fassara kalmomin da fassara daban-daban-daban, wanda ita wannan mu'amala ita ce ginshiƙin zaman lafiya, ita ce ginshiƙin cigaba, ita ce ginshiƙin samun ƙaruwa ta arziki da imani da addini. Duk inda aka samu rugujewar mu'amala, to babu abin da zai tafi daidai abu. Allah ta'ala ya mana arziki da mu'amala mai kyau. Ita mu'amala, malaman lugha suna cewa daga amala ne yu amilu mu'amalata, akwai mufa'ala a cikin kalma, akwai aikin ba na mutum ɗaya bane, akwai mufa'ala da ni da kai, da shi da shi, da ita da shi, da su da su, shi ne yake haɗuwa a yi mu'amala, ba aikin mutum ɗaya bane. A fahimta, dole sai na yi wani yayi, sai wani yayi wancan yayi, sannan mu'amala take yawo. Mutum ɗaya baya mu'amala shi da kansa, dole sai ya ci wa kuɗa da wani ɗan uwansa, shi ne amala yu amilu mu'amala. Akwai mufa'ala cikin kalmar, kamar yadda suke faɗa. A dunkule, a gurguje kuma, shi wannan addini na malamai sun ce ka kaddara kamar gida ne, shi musulunci kenan. A gidan akwai wasu manya-manyan ɗakuna guda uku, wanda kowane ɗaki ana so ka san abin da ake a cikin ɗaki a matsayinka na ɗan gidan. domin gidan shi ne musulunci, dakunan kuma su ne ga sunan wanda malaman suka yi takasimin zuwa gida uku. Dakin farko shi ne dakin aqida, daki na biyu shi ne dakin ibada, daki na uku shi ne dakin mu'amala. Musulunci kaddara gida ne, a gida akwai wannan dakunan. Ba za ka zama cikakken dan gidan ba sai ka san abin da yake gudana a dakunan: dakin aqida, dakin ibada, dakin mu'amala. Ana fahimta? Ita aqida kudiri ne tsakanin bawa da mahaliccinsa, kuma ita aqida ita ce wanda take tabbatar da kai musulmi ne a gun Allah. An gane da kyau? Ibada bisa ganin idan mutane za ta iya sa a tabbatar da kai musulmi ne, amma a idan mutane, amma a san kai musulmi ne na kwarai a gun Allah sai da aqida mai kyau. Yasa malam mai akadiri yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ji tasihu imanihi, ma'ana tasihihu aqidatihi, tasihihu tauhidihi, ya ingana tauhidinsa da aqidarsa. Aqida mai kyau, kudiri mai kyau shine ke tabbatar da matsayin ka gun Allah. To wajibi ne sai ka san mai aqida, me yake inganta aqida, me yake zama matsala game da aqida, mecece aqidar da manzon Allah ya tabbatar da cewa ita ce za ta kai tudun mutsira a gobe alkiyama. Akwai hadisi na wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai taqsim da zai samu wannan al'umma a ƙarshen zamani, bayan ya bada labarin Yahudawa da Nasara. Yace mu din zamu kasu gida 73 daban-daban-daban-daban, to kaso ɗaya ne kawai zai tsaya akan tafarkin zai je aljanna. Sahabai suka tambaye shi wannan tawagawa ce ya Rasulullah, sai ya ce waɗanda suke kwatanta abin da nake kansa yau da ni da sahabbaina. Kaga aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ce za ta kai dilin mun tsira gobe alkiyama. Yasa kada ku yi mamaki, za ku ga hatta wasu yan bid'ar suna intisabin kansu akan ahlus sunna wal jama'a, sun san kalmar kuma sun san sunan, sun san kuma tsadar sunan, sun san kuma makomar waɗannan masu suna. Muna yi wa kwamandan hizba na jiha Alhaji Rabi'u Haruna barka da zuwa wannan majalisi. Allah ta'ala ya jagora malam bi inda muke muna tare da shi a zuci da jiki, don jiya ma ana ruwan nan muna tare kusan tare ruwan ya mana duka a wani gu yau ma kuma ga yi mun sake haɗewa. Allah ta'ala ya mana jagora. Saboda haka aqida a ta ahlus sunna wal jama'a ita ce mai kai wa tudun mun tsira. Yasa manzon Allah ya ce waɗanda suka tsaya akan abin da nake kai ni da sahabbaina a yau, ita ce aqida mai kyau, aqidar ahlus sunna wal jama'a. Daki na biyu a gurguje shi ne dakin ibada. Ibada daga sallah ita ce a'zamul ibadat, da dukkan wani activity na gangar jiki wanda zai bisa qala Allahu qala rasul, wannan shi ne ibada. Tana da fagage da bangarori da yawa, kuma a shirka abuwan a aqida ake samun shirka. Idan aqida ta rushe ta munana, to anan za a samu shirkiyar jin yi guci da aqidu marasa kyau. Idan ibada bata tsaya da kyau ba, ana ke samun bid'o'i. An fahimta? Dama ita aqida kishiyar ta shirka, ibada kishiyar ta kuma bid'a. A gidan ibada ake samun bid'o'i, a gidan aqida ake samun shirkoki. An fahimci da kyau? Saboda haka akwai gida na daki na aqida, kuma akwai daki na ibada. Daki na gaba shine dakin mu'amala, wanda malaman suna cewa shi wancan dakin mu'amala din yafi dakin aqida, yafi dakin ibada fadi, yafi dakin aqida, yafi dakin ibada fadi, shi dakin mu'amala. Domin ita mu'amala musulunci ya ce kai ma da wanda ba musulmi ba. An fahimta? Kai mu'amala da wanda ma ba musulmi ba. Tunda hatta shugaba sallallahu alaihi wasallam ya yi makotaka da wanda ba musulmi ba, ya yi ciniki da wanda ba musulmi ba, ya yi kaza da wanda ba musulmi ba. Saboda haka ita aqida, afwan, ita mu'amala faɗinta ya kai za ka yi har da wanda ba addinin ku ɗaya ba. Kuma idan ka kuskure wa mu'amalarsa, akwai yiwuwar kai ko ba za ka sha a gaban Allah ba, domin addininka ya koyar da kai yadda za ka yi mu'amala da kai da wanda yake addini irin naka da wanda yake addini ba irin naka ba ko mu'amalar nan ta fara tun da kan mahaifa ta zo sauko zuwa ga yaya ta zagaya zuwa ga mata na aure ga mazajin su ta zagaya zuwa ga makotaka ta zagaya zuwa ciniki saye da siyarwa ta zagaya zuwa shugabanci da mabiya shugabanci dukkan wannan suna karkashin mu'amalat ashe kana barin gida kana shiga masallaci kana ida sallah kana fita mu'amala za ka mu kana fito akai hatta zaman ka a gida da matarka mu'amalar ki an fahimta tafiyan ka gona tafiyan ka kasuwa tafiyan ka office tafiyan ka ina ne duk iya karkashin mu'amalat saboda ka wannan fage iya da fadiya ɗin uwa kuma iya da muhimmanci kuma kuskurewa mu'amala wallahi sallar ka da aqidar ka ba za su kai ka tudu mun tsirba gobe alkiyama an fahimci wannan ina da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Umar ibn Khattab wata rana Umar ibn Khattab yace muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka wuce da wata gawa sai manzon Allah yace ana yaban gawar ana fadar kyawun ayyukanta sai ma'aikin Allah yace wajabat yawm min al-ayyam sai aka wuce da wata gawar sai manzon Allah yace ana fadar munanan halayyarta ita ma sai manzon Allah yace wajabat to sai Umar dan Khattab yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an wuce da gawa ta farko ka ce wajaba dana yabonta an wuce da gawa ta biyu ana fadar mummunan halinta ka ce wajaba manzon Allah muna neman fassara sai ce yaban da ake yi wa gawan farko to shine zai tabbata a kanta a kabarin ta har gaban Allah gobe alkiyama munin halin da ake fada na gawa ta biyu shi zai tabbata a kanta da kabarin ta a gaban Allah gobe alkiyama domin ya ce antum shuhada'u lillahi alal ardh domin ku ne shaidun Allah a bayan kasa ashe manzon Allah bai tuhumi waccan gawar ta biyu ba da bata sallah ko bata da aqida mai kyau ko kaza ko kaza mummunan halayya kuma halayya shine mu'amala ba ma ki ya hadu da wannan ya zalunce shi ya zagi wannan yayi gulman wannan yayi kasafin wannan yayi munana zato wannan duka wannan abubuwan yasa al'umar ba sa bashi ba sa bada labari mai kyau a kansa da ma'aikin Allah ya ce lalle ya munana mu'amala ga wanda suke tare da shi a zaune to yace Allah ma ba zai mai rahama ba Allah ma ba zai gafarta masa ba to a ce duk ibadar ka ya dan uwa duk aqidar ka inda ka kuskure mu'amala ba za ka sha gaban Allah ba addinu al-mu'amal sai kai mu'amala mai kyau inna Allah yu'da kulli dhi haqqin haqqa kowane mai haƙƙi a rayuwa Allah ya ba shi haƙƙin sa mahaifanka da haƙƙin su ƴaƴanka da nasu matanka da nasu makotanka da nasu yaranka a gona ƴan kodagonka a office ɗan waye duk wanda za ku yi mu'amala da shi to akwai haƙƙin sa a kanka tunda akwai haqqul muslim alal muslim haƙƙin musulmi akan musulmi so daga mu kiyaye da babu mu'amala iya da hadari iya da matukar hadari hadisi na biyu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya tambayi mala'iku ga wani bawan Allah da ya mutu amma ba dan Allah bai san abin da ke faruwa ba sai dai Allah zai bar wani hukunci a bayan kasa ya zama izina ga al'ummar da za su zo a baya Allah ta'ala sai yake tambayar mala'iku da kuka dauran wancan bawan Allah da kuka ji ana fada sai mala'iku suke fada wa Allah cewa ya rab ana yabonsa wallahi mutumin kirki mai karamci mai amana mai zumunci mai gaskiya da sauransu al'umma suna tacca sun rasa mutumin kirki sai Allah ke cewa mala'iku to su al'umman da suke yabonsa sun san ni kuma me tsakanin mu da shi har za su samu bakin yabonsa sun san ni me tsakanin mu da shi he mala'iku suke cewa Allah ai su al'umma zahiri suke san amma batini kai ne ka san batini ya Allah ya hukum bi zawahir ya kyautu da mu'amala da su suke fadar abin da suka gani amma koyayyen abu da kai da shi ne ba wanda ya sani innaka anta alamul ghuyub kai ne masanin koyayyen abubuwa sai Allah ya ce to mala'iku ku shaida tunda har al'ummarsa suna yabansa sun ji dadin zama da shi to ni ko ba zan kunyata su ba gaban Allah ba zina gafarta masa duk laifin da yi wa Allah kyautata mu'amalar da yi da al'ummarsa sai Allah ya bai laifi to ashe wannan babu iya da matukar muhimmanci wa'ansu da yawa sun faɗi wanwar a babin ba su sani ba saboda haka mu gane cewa mu'amala abace mai matukar muhimmanci a cikin addinin musulunci at-ta'amulu ma'an nas at-tawasulu lil-jinsi wal-usulubi al-jayyid ana samun mu'amala ta kyau da kai da al'ummar da kake rayu cikin su idan aka samu at-tawasulu lil-jinsi aka samu sadarwa ta mutuntaka duk abin da zai sadar da kai zuwa ga wani to sakon a ce alkhairi ne je masa yasa manzon Allah ke cewa kai sadaka koda da jefa murmushi ne a fuskar dan uwanka ka tare shi da tara mai kyau al-ibtisam iya cikin abubuwan da yake kyautata mu'amala yasa ma'aikin Allah ke cewa duk wanda ka haɗa shi a matsayin ka na musulmi fa sallama alai ka ce masa assalamu alaikum yaji kalmar alkhairi kalmar daraja kalmar neman alkhairi ka fara jefa masa ita a bakinka daga nan zai sakankance ya amunta da kai tunda kana nema masa alkhairi a gun Allah subhanahu wataala abin kenne da ke ku saboda haka tawasulul jins abinda zai hada mu din a gida ɗaya ne a unguwa ɗaya ne a gari ɗaya ne amma kai a ma'aikata ɗaya ne a gona ne a ina ne ya zamto tawasul din hanyar sadarwa tana da kyau saƙon da zai isa dalilin ka zuwa ga dan uwanka ce yana da kyau yana da matukar muhimmanci to wannan iya cin abin da zai sa mu'amala ta kyau wal uslubul jayyid haka nan uslubi ma'ana mana dinka ya zamto tana da kyau tsakaninka da dan uwanka ku duba luqmanul hikima inda yake cewa dansa wala tusa'ir kadaka lin nas wala tamshi fil ardi mar'an inna allah la yuhibbu kulla muqtalil faqur sai ce waqasid fi mashika waqdud min sautika inna ankara al aswat la sautul hamid hatta magana ma yake cewa ka ainacin sautin ka kai kasa kasa da shi waqasid fi mashika waqdud min sautika wannan mu'amala yake koya masa kai kasa kasa kai kai ta ka tsantsan cikin tafiyar ka idan kuna tafiya da mutane ko zaka wuce da gunsu ka tafi cikin nutsuwa وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سنا تفيا cikin nutsuwa da taka tsantsan duk inda aka wuce to sakon da zaka bayewa wanda zaka wuce ta gun sako ne mai kyau zace kai ga wani mutumin kirki can ko baka za fara bane ga wani mumini can ga wani bawan Allah can idan ka wuce dukkan fa yasa ya hana shi wala tusa'ir kadaka lin nas wala tamshi fil ardi marha kar ka wuce kana yi wa mutane kallon hadirin kaji kallon sama da ƙasa kallon reni kar ka yi wa mutane wani to idan ka wuce da waccan siffar to saƙon da kake samu sa zuciyar su bai da kyau kai mutumin banza ne kai mai girman kai ne kai ba mutumin kirki bane amma in ka tafi cikin nutsuwa da taka tsantsan to za su gane kai mutumin kirki ne ko da ba wace mu'amala tsakaninku a fahimta yini at-tawasulu al-jins wal-usul wal-uslubul jayyid wannan iya cin abin da ke inganta mu'amala ya uwa min ahammi fununi ta'amul ma'an nas iya cikin fanni mafi girma wanda ake samu mu'amala ta cikin tsakanin wani da wani sai dai malaki cewa da yawa daga cikin mutane sun rasa shi a yau at-tawasul al-jins din wal uslub al-jayyid da yawa daga cikin mutane sun rasa shi wani dan iya da kudi sai zama mai girman kai wani dan iya da ilimi sai zama mai girman kai wani dan iya da mulki sai zama mai girman kai wani dan yara dai mai mulki sai zama mai girman kai wani dan yara dai mai dukiya sai zama mai girman kai duk inda girman kai yake ko mu'amalar mai girman kai ba ta rake sakon da yake isarwa da duk wanda za su yi mu'amala da shi sako ne mara kyau yasa maliki ce waɗannan abubuwan guda biyu da yawa daga cikin mutane sun rasa su ayi yasa mu'amala ba ta rake ya ƴan uwa idan fa mu'amala ta yi kyau ba wallahi nake shaida muku cewa sai an rasa barawo an rasa mazinaci an rasa masharranci an rasa magulmaci an rasa mahasadi an rasa duk wani mummunan hali sai ka neme shi a kwarewar mu ka rasa in dai mu'amala za ta yi kyau sahabban manzon Allah yi sun ishe mu madubi mu duba mu ga rayuwarsu mu'amalar su ta yi kyau ki yasa ba za ka ji an ce yau wani ya bige wani a cikin sahabbai ba ba za ka ji an ce an tsallaka gidan sahabi wani an yi sata ba an sare wani hannu ba an tare shi an kwace mai mota ba ballantana a mai kidnapping duk a cikin sahabbai babu wannan me ya kawo wannan mu'amala ta yi kyau al muslim akul muslim kuma sun yadda manzon Allah yace la yu'minu ahadukum ta yuhibbu li akihi ma yuhibbu li nafsi. Yanzu kai ka san baka san a haura gidanka a ci mutuncinka da iyalinka, ka san baka san wannan, to ta ya zakai kuma kaiwa wani? In dai har ka yadda kai musulmi ne kuma sakon manzon naka zakai aiki da shi, ka san baka so a makwacin kayanka ko mun kankantar sa, to kai kuma ya zakai wa wani? Ka san baka san bacin rai ya same ka, kai kuma ta ya zaka zo ka zama kai ne haddasna na bacin rai zuwa ga wani? Yasa idan mu'amala ta yake ya yan uwa, wallahi zaka nemi dukkan wani mummunan hali a cikin al'umma ka nemi shi ka rasa. Duk abin da ya kawo mana wannan bala'i da muke cikin sa a yau, wallahi rashin mu'amala. Idan ka je fagen kasuwanci bamu da mu'amala, na tsaya ka zo na cuce ka, shi ma ya tsaya na je ya cuce ni, haka abin da mu ya kasance kawai. In ka ga baka yi cuta ba, Allah ne ya so ka da rahama kawai, illa man rahim Allah. Ba a cewa duk gaba ɗaya haka ake, amma aglab ɗin masu niyyar cutar ta fi yawa. Idan kun kula a yau ne fa a fage na kasuwanci kaɗai zan maimaita wannan magana har amin barin juma'a na faɗe ta. Akwai wani bawan Allah iya cin 'yan kasuwa masu sai da man fetur a wannan gari na mai albarka, sai muke tattauna da shi cewa ya aka yi lokacin da ana wahalar man fetur ɗin ma, za ka ga gidajen man fetur na cikin gari babu, amma an kafa kana fita waje kana barin gari da kilomita uku za ka ga gidan mai a waje akwai ne, wani ma a jeji ba kowa. Sai yake cewa ai a lokacin da ake tsananin wahalar man, idan ka sauke tanka a cikin gari aƙalla abinda za ka samu in ka kai tori ka samu miliyan uku a kanka, domin a gari akwai yiwuwar za a zagaya NDPR da waye su zagaya da tsohon kaza da kaza da kaza da sauransu, amma in kai jeji za ka ci karanka babu baka ba ni ce makala. Kaga ashe sai aka ki a wadata garin domin bamu da mu'amala mai kyau a garin, in ya siyar a yanda ya siyar ma riba zai shi ba faduwa zai ba, to amma domin ya gallaza wa ƴan uwansa yayi arziki da ƙarfi da yaji a kansu ya zama sanadiyar fada cikin wahala da bala'i, sai kai can domin ya ƙara musu. In kun matsuwa na ɗin ku je can ku sai shi ba ruwansa, ni dai zai samu kuɗi zai tara ba abin da ya dame shi. Idan ka ɗauka yan kayan abinci haka yake, idan ka ɗau sutura haka take, idan ka ɗau maganin ƙwari haka yake. Ga komanda kuwa ne yake ce min hatta maganin ƙwari na fisa a gona na kahe ciyayi ko ƙwari shi ma argus ake yi, sai a haɗa shi da ruwa kuma da kyau kai ta fesawa ba zai ma aiki ba, kuma ɗan uwanka ne siyar ma wannan, ina mu'amala take? Shi zai so ya je ya siya ya sai irin wannan? Ba zai so ba. To ya sa aiki kuma ya kai wannan saƙon zuwa ga ɗan uwansa? Shi ya sa rayuwar ta ba ta da daɗi. Kowa ya fake ɗan uwansa ya zo ya ci riba a kan shi, ba ma riba mai kyau ba, ya zalunce shi kawai. Allah ta'ala ya san mu da shi, saboda kai idan mu'amala ta gurɓace ƴan uwa duk rayuwar ba za su yi daɗi ba, za mu koma kal an'am ne kawai, kamar dabbobi mai ƙarfi shine jagaba kawai, mai ƙarfi shine alƙalin garin su kawai, amma mai rauni da mai imani da mai karatu duk ba su da tasiri a cikin al'umma idan har matuƙar mu'amala ta yi muni. Aitana al-islam bi hadha al-janib, musulunci ya bada kulawa mai muhimmanci ga wannan janibin, annahu min aham muqawwimati da'wa ila Allah, ita mu'amala tana cikin fage mai muhimmanci a ta fagen da'awa. Ina ba ta kuna gani hatta a da'awa a karanta wa mutane Allah, a karanta musu manzon Allah, to hatta a wannan fagen lalle ilallah mu'amala mai kyau tana taka gudunmawa. Allah da kansa ƙarhin suratul Nahl yake cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana, kai kira zuwa ga addinin ubangijinka da bil mau'iza bil hikma wal mau'iza, da hikima kuma da wa'azi mai kyau, da hikima da wa'azi mai kyau, al kalamu layyin, magana mai kyau ba tare da cin mutunci ko cin zarafi ba. Ku duba duk ta'addanci irin na Fir'auna ba, Allah ya faɗa annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun, iza haba alifu tasniya ila fir'auna innahu taga fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, ku tafi zuwa ga fir'auna hakika yayi dagawa ya wuce gona da ido, amma idan kun je ku faɗa masa magana mai taushi inji Allah, qawlan layyin, magana mai taushi ta karamci da mutunci, Allah ya ce la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, waye Allah ya wa'azanta, waye Allah ya ji tsoron Allah. Fir'auna fa wanda Allah cikin ilimin sa na gaibi ya san a kafirci zai mutu, amma yace wa annabinsa ya faɗa masa magana mai laushi ga annabi Sulaiman hatta tsuntsu al-hudahu da kawo sai da annabi Sulaiman ya kyautata mu'amala da shi yake cewa wata faqad tsaira fakala mali la ara al-hudahu da amkani min al-ga'ibin law azribannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'ti nabi sudani mubin yace wallahi idan na nemi wannan al-hudahu da ban ganshi ba kuma idan ya dawo law azribannahu azaban shadidan sai na mai azaba mai tsanani aw la azbahanna ko ne yanke shi aw la ya'ti nabi sudani mubin ko ya zo min da wani dalili mabayyani kaga a ce ya bashi yancin sa ya bada hanzari a kansa ya kyautata masa mu'amala da kawun yazo fa makasa gair ba'i fa kala ahadtu bima lam tuhitu bi wajituka min sab'in bi nab'in yakin yake sauraron sa inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utir min kulli shay'in wa laha arshun 'azim kaga yazo bi sultani mubin kenan sai kyale shi amma an kai ne ba karkabin magana ba zan saurare ka ba ko ba ka muke yi ba dan kana da kuɗi ko dan kai honorable ne ko dan kai waye kar ma ka min magana kar ka zo inda nake a yau kai ne mun baki annabin Allah ne fa ba wa tsuntsu hanzari tsuntsu kuma ya bada lafazin bakin sa kuma ya gane a dalilin sa aka samu al'umma da wasu musulunta Bilqis da tawaggata duka suka musulun dalilin tsuntsu dalilin kawo da annabin Allah ya munana mu'amala da shi ba yace ba zai ma saurare shi ba waccan alkhairin ba za ta zo to ka kaddara kai ma duk wanda ka munana mu'amala da shi ba mamaki akwai wani alkhairin da zai zo karkashin sa ka toshe shi dalilin ka yasa alkhairin ba zai zo ba tunda tsuntsu ya zama haddasa na alkhairi na musulunta al'umma da yau a gane da kyau ko ga tururuwa annabi Sulaiman alaihi salam shi ma yake cewa ya namlu ya taho da tawagarsa sai tururuwa take cewa qalan namlatun ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la yahqimannakum sulaiman wa junuduhum la shurum ya ku tururuwa ku shiga gidajen ku babba tana faɗa musu kar sulaiman ya zo ya tattake ku bai sani ba fa tabbasa madahiba malamai suna cewa sai ce runduna ta tsaya duk rundunarsa ta aljanu da mutane da dawaki yace a tsaya cak sai da tururuwa kowace ta gudu ta shiga gidanta sai ce ku zo mutum domin shi Allah ta'ala ya hore mai jin magana tsuntsaye kaga tsuntsu tururuwa tana yawo a ƙasa yace a tsaya dan ita a tsaya dan ita hatta mu'amala da dabba Allah ta'ala yana so ka kyautata mu'amala da su manzon mu sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku yanka ku kyautata yankan ku har ma yace har ma kamar za a yi tambaya to ya za a yi ta yanka sai manzon Allah ke cewa ku kaifa wukar wukar tai kaifi domin kar ku wahalar da abin da za ku yanka kamai mu'amala mai kyau idan za ka yanke shi kar ka wahalar da shi an fahimta ga karuwa daga cikin bagaya bani Isra'il ta kyautata mu'amala da kare ta ga kare ya zo iya talallagen baki iya neman ruwan da zai sha ya rasa sai ta yi dabara da takalminta ta jawo ruwa da gilanta ta zo ta ba wannan karen ya sha ta san halitta ne ta san iya jin kishirwa zai ji ba daɗi in bai sha ruwa ba ta ɗauko ruwan ta ba shi sai Allah ya sanar da manzon Allah ya gabata mata domin ta yi mu'amala da mai kyau da kare ta kyautata mu'amala da shi kuma kar ku manta ba ba a ce ta tubo ba ba a ce ta tubo daga wannan aikin ba mu'amalarta da kare sai Allah ya mata gafara gaba daya saboda haka mu'amala tana da matukar muhimmanci ya uwa hatta a fagen da awa Allah ya ce udu ila sabila rabbika bil hikma ya yan uwa idan za ku yi kira zuwa ga Allah a sa hikima ciki shi yasa manzon Allah iya da hikimomi a da'awarsa daga cikin hikima wata rana ya wuce sai ga wata tsohuwa tana aikin addini ko sharan masallaci ko wani abu ya kirawo ta yi mata addu'a cike dai kuma tsohuwa ba za ta yi ga aljanna ba sai take kuka take cewa to manzon Allah ya zanyi sai yake ce a'a ai ina nufin a wannan surar take ba haka zaki ga aljanna ba zaki dawo yarinya yar shekara 17-18 idai dariya kuma kaga mu'amala mai kyau kenan manzon Allah ya sa mata murmushi da farin ciki a ranta an fahimta wata rana ko manzon Allah ya zo ana maganar layya wane ka samu dama kai layya wane ka samu dama kai layya Bilal fa sai ce manzon Allah na samu na layya amma da zakara nayi sai ce ladan ya yanke ladan ke kaga nan ma manzon Allah sai bawa abin dariya yace layyar ka tayi da kai da zakara amma da kai kuma an ja layi saboda kai sai gane marago ko sa ko bijimi amma Bilal shi yayi da zakara kuma ya fi bijimin ka ladan domin manzon Allah ya tabbatar masa da wannan sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan laqad awjadana Allahu fi hadhihi dunya haqiqa Allah ta'ala ya samar da mu a wannan gida na duniya tashkulu shu'u wa qaba'i wanda muna da bambance-bambancen yare da kuma wannan kabilu akwai fulani ban fara da fulani ko amma ba dan su bane iyayen gidan bare bare ba na samu na fara da su din yau akwai fulani akwai bare bare iyayen gidan su haka ne ko malaman ya gishu akwai larabawa akwai yarabawa akwai inyamur duk da kabail ka su wa kabail li ta'arufu akwai kabilu daban-daban a wannan duniya wanda kabilun Allah ne kadai ya san yawan su to Allah ta'ala ya samar da mu ya samu kabilu kabilu kai na ta'aruf domin idan kaga dan uwanka za ka gane shi ku ji a duk wanda ya je aikin hajji ya san da wannan idan ga bakin fada ka ji ya jin Hausa kaga dan uwanka ne ko da baka san garin su ba ko da baka san inda ya fito ba ko Allah ya kai ka wata kasa ta inyamare ko can wani gu daban idan ga dan uwa ba haushi iya jin Hausa Hausa Fulani sai dan uwanka ne kana can to a alam ka gane shi kenan an fahimta shine li ta'aruf wa nata'awun mu san juna mu taimaki juna fi bina'i hadhihi al-ardh mu kyautata mu'amala da mu gina wannan kasa allati qila lana fi haqqiha wanda Allah ta'ala ya ce mana ga mu game da kasa antum khulafa Allahi al-ardh ku ni kalibobin Allah a bayan kasa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kai ne kalibin Allah a bayan kasa to Allah ya halicce ka domin wannan kasar ka gyara ta karaya ta karaya ta da mu'amala da addini da imani ya zamto karka zama haddasna na rushewar kasar rushewar mu'amala rushewar bina na ta da rushewar addini ya zamto Allah ya halicce ka dan ka gyara ta wa amaruha aksar mimma amaruha an fahimta wa laqad arshadana al-islam ila iktiyar afdal turuq musulunci ya shirye da mu kan zabar hanya mafi falala wal asalib al hasana da asalib lafuza abana asalib uslubi mafi kyau allati tarbutul qulub al mutawasila bil muhabba wanda zata hadi zuciyoyin mu wajen mu kaunaci juna wa hubbu ta'awun mu so mu taimaki junan mu faqad awsana bil walidain sai Allah ya fara mana wasici mu kula da mu'amala mai kyau da mahaifa an fahimta mu'amala ka tashin farko ta yi kyau da mahaifinka sannan wal aqarib da yan uwa kar ka zama to Allah ya ma arziki kuma yan uwanka suna kuka da kai Allah ya zabe ka ba ya fifita ka kan su Allah ta'ala ya kara wa malam Ahmad Tijani burintun lafiya Bauchi a wani karatun sa nake ganin ke cewa me ya zaka da mu cewa dan uwanka iya zakin ka iya waye mutumin da in ka dauko 10,000 ka bai zai karba me ko zaka da mu da shi ai ka wuce shi ai duk wanda ya gaba ai yayi gaba ai duk wanda iya zagin ka iya ai ka fi shi ne in shi ya fi ka wallahi ba zai zage ka ba amma kana izagin da kushen da hasadar nuna alam ne cewa kana sama da shi to tunda Allah ya daga ka me za ka kula da shi kuma kai so da karkace ai wani dan babba na iya zagi na baya zuwa ya gaishe ni kirashi ba 10,000 karba zai ku ba ka bane kuma in kai wannan ka toshe wacce kofofin wala tasawi alhasanatu wala sayyi'a ida fa abillati hi ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazin adhim Allah ta'ala ke cewa babu yanda zai ka hada mai kyau da mai muni ba zai shiga ga abu mai kyau ga abu mummuna Allah ce ba ka taba hada su ba ba za su taba haduwa ba sai Allah ya ce idfa billati hi ahsan idan amma mai muni kai kokarin ije shi da mai kyau an zage ka kai yaba mutum amma ruwa kai baya an yanke ma kai je ka an yi kaza kai aka san abin da aka yi alkhairi sai Allah ta'ala ke ce in kana wannan kana maida alkhairi a gunda aka cuce ka sai Allah yake cewa ka annahu waliyun hamim wallahi shi wancan mai zagin naka sai ya dawo dan gani kashi ninka fada a kanka ya zage ka yaji baka rama ba ya hana ka abin sa kai in ka samu ka bashi ya je kaza kai kai kaza to lalle ilalla sai ka zama sirkin sa sai Allah ya ce amma wa ma yulqa ila allazina sabaru ba kowane mutum bane yake iya irin wannan dan adam da san zalunci ma shine bai ce an kamun kan karani ba na itace zamma kaga ai zalunci ne wannan ina laifin maka mai na karan kuma haka bane to amma kai kace ne itace zaka yi kaga yafi na karan kenan ko kuma wani bai sani ba wallahi sai nake shigo truck dina wallahi sai ya gane shayi ruwa ne kaga duk wani zalunci yake ne mai to dan adam da yake son yayi zalunci
kuma har amai abu na zalincin ya kiramawa sai Allah ce ba mai hawa wannan tafarki sai masu hakuri wa ma yulqaha illa zuhazun azim ba mai hawa irin wannan hanya sai masu samu rububu ba gun Allah shine aljanna Allah ta'ala ya samu da cikin su daga cikin rantsuwa da manzon Allah yake akwai lokacin da ya rantsa yake cewa duk wanda ya kyautata mu'amala da ƴan uwansa wajen yabe musu laifi shi kuma Allah ya alƙawarin daga darajarsa ba abinda Allah yake karawa mai afuwa da yafiya illa daga daraja an fahimci wannan ko mu gane cewa Allah ta'ala ya ce mu kyautatawa mahaifinmu da ƴan uwanmu da makota wal masakin wal fuqara da miskinai da kuma fakirai wa ibnus sabil da ƴan tafarki wal muslimin bi cikalin am da dukkan musulmi gaba daya kowa kuka yi mu'amala da shi a ce ka bar wani hoto mai kyau a zuciyarsa ko da baka nan a ce zai bi ka zai fadi kyakkyawan halinka wa dallana al-islam ala kathiru min al-umuri litazid al-muhabba fi ma bainan nas musulunci ya koya mana abubuwan da zai kara mana musulunci musulunci bai kyale mu haka ba ku yi abu kaza za ku karu soyayya ga junanku za ku samu haɗin kai wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan daga cikin irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ya kara mana son juna da dunkulewa a gode da kaunar juna akwai yada sallama yace la tadkhulul janna hatta tu'minu ba za ku yi ga aljanna ba wallahi sai kuna da imani din mara imani ba zai ga aljanna wala tu'minu hatta tuhabu kuma ba za ku zama masu imani ba sai kun so junanku imanin ka ba zai cika ba sai ka so dan uwanka a bayan idansa daga ban idansa da alkhairinsa ya zama to kana son sa da gaske kuma shi Allah ba a masa rufi in ba ka son sa zuci Allah ya san kamar soyayya ta gaske ka dinga jawo masa alkhairi ko da bai sani ba to wannan shine alamar kana da imani to manzon Allah ya ce imanin ka ba zai zauna ba sai ka so dan uwanka wala tu'minu hatta tuhabu har ma aikin alkhairi ce ala adullukum ala shay'in idza fa'altum tuhabbtu shin kuna so nuna muku wani abu da in kun aikata za ku so junanku sai manzo ya ce afshu salama bainakum kun ga wannan sallamar assalamu alaikum dan assalamu alaikum wallahi tana sa mu so junanmu tana sawa sallama sallama mu yada sallama afshu salam daga cikin dabi'ar musulmai fiye kyau akwai ta hadisin imam an-nawawi wanda ya fito da cikin riyadus salihin yace an tambaye manzo Allah ayyul islam khair a cikin ɗabi'un musulunci ne mafi alkhairi sai yake cewa tu'imu ta'am kaga shi ma mu'amala ce ka ce da talakawa da miskini ka ba su abinci su ci sannan yace aka ce masa summa ay sannan manzo Allah sai mai sai yace summa taqra assalam man arabta man lam ari ya zanto kana yada salama kan wanda ka sani da wanda baka sani assalamu alaikum assalamu alaikum sahabbai da yake sune iban farko wajen fahimtar abinda manzon Allah yake nufi akwai Anas dan Malik kawai sai ya dau kujerar sai tafi kofar kasuwar Madina sai ya zauna duk wanda ya zo shi kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum sai ya gaji da yawa alumma sallama sai dau kujerar sai dawo gida yace kasuwa ta yi riba a yau ba kai ba ka je ka ci 10,000 ka ci kai wannan yau kasuwar nan ba daɗi ko ba ka ke faɗa ba amma shi fa manzon Allah ne ya ce duk wanda ya ce assalamu alaikum za a ba shi lada 10 assalamu alaikum wa rahmatullah za a bashi lada 20 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za a baka lada 30 amsuwar ma haka wa alaikumus salam lada 10 wa alaikumus salam wa rahmatullah lada 20 wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu lada 30 sai ya gaji da yawa mutane sallama sai dauko jira sai dawo gida domin shi ya san abinda manzon Allah ya faɗa babu shakka babu kwantowa kansa tana ƙara soyayya kuma ga lada da ake samu a gun ga lada da ake samu a gun Allah subhanahu wataala warbada Allahu alaqatuna ba'duna bi ba'd Allah ta'ala da kansa ya kulla alaka tsakanin mu yayin da kansa ya wannan kulla da can muna al-muzzab wanda muna tsatson bayan annabi adamu alaihi salam da Allah ya halice shi ba wanda ya san ta ina zaka zo duniya ba wanda ya san ta ina za ka gangaro ka gangaro har a haife ka ba wanda ya san wannan kuna al-muzzab to Allah da kansa ya hada ma cana tun da kan annabi adamu ɗansa wanne ne na ɗayan ne na biyun ne na uku daga cikinsu a wani tsatso zaka fito to Allah ya san wannan fa wani daga can sama zuwa wani zuwa wani zuwa wani har kan mahaifinka har kanka wannan channel din Allah ne tsara da kansa ba wanda ya sashi ba wanda ya tambaye shi ba wanda ya yi shawara to tunda Allah ya zaba ma channel din da zaka zo duniya ashe akwai hikima da Allah ya sa yi wannan kenan akwai hikima Allah ya tsara ma irin wanda zai zama babanka kakanka 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 ƴaƴanka matarka ƴan uwanka duk Allah ne wannan tsarin shi yasa ci karan farko ke kyautata mu'amala da waɗannan wanda suka zama tu sune usul da furu' dan adam iya da usul usul sune mahaifa kakanni wannan yaran masu gado ne ko akwai usul akwai furu' furu' kuma sune ƴaƴa jikoki har zuwa sama sama akwai asa akwai sama kana tsakiya to ana so ka kyautata mu'amalarka da kasanka sune usul laka mahaifa da samanka ƴaƴanka jikokinka kyautata mu'amala da su wannan Allah yi wannan irtibadin da kansa misal zawaj aure auratayya Allah da kansa ya halatta auren kuma ya kaddara auren an gane dake ko kuma ya halatta auren domin alaka ta yi kyau domin a samu mu'amala mai kyau yanzu misali mai mata hudu akwai sanan wajin ko Allah ya ji kanmu mai mata hudu misali idan yayi jinya adadin bakunan da za su ci Allah ya sauwaka maka Allah ya saka fara ne sun fara mai mata hudu kowace mace da danginta sama da kasanta he sun yi wa mijin yar uwarta addu'a in sun ji ba shi da lafiya wa an su ma sai sun kashe kudin mota sun zo sun gano ka dalilin matarka da ka'a kowace da danginta ta ɗayan ta biyun ta ukun ta hudun duk danginsu he sun furta baki sun ma addu'a in baka da lafiya in wani alkhairi ya same ka za su ma murna in wani shiri ya same ka za su ma jaje in kai mutu za su ma addu'a mai mata hudu ya fi na mai mata uku mai mata uku ya fi na mai mata biyu mai mata biyu ya fi na mai mata ɗaya an gane ku a ci gaba an fahimta kage shi kuma ustazu mai kwana a masallaci an gane ko mai niyya wanda ba shi da aure kaga daga shi sai danginsa kawai shi abokansa wani ba shi da lafiya to Allah sauka wani ma wallahi ban je ba wallahi ban je ba amma mai aure duk inda yake martabarsa da kimarsa da yake Allah ya wannan irtibadin da kansa ya kulla wannan alaka adadin bakunan da za su ma fatan alkhairi da adadin bakon da za su yi ma addu'a to sai sun fi wanda ka fi shi iyalai yawa an fahimci wannan kaga Allah domin ya kuma duk wanda aka ce yau ka aure yar uwarsu to akwai wata alaka mai kyau da kai da su in dai an bi auren a sunnance ko da Allah ya kawo kaddara an rabu to wannan alakar tana nan tunda Allah ya ce wala tansawul fadda bainakum ko da an rabun akwai alkhairan da ya bayu tsakaninka da matarka da iyayenta kar ku manta da wannan ku rike wannan alakar da Allah ya kula kar ku wasa da ita an fahimci wannan to saboda Allah ya kula ai auratayya domin alaka ta yi kyau domin mu'amala ta yi kyau ai wani kanin mijin wance ne ai kanin matar wane ne ai addar matar wance ce ai kaza kaza matar wance ce duk wannan alakar Allah ne yake so ta yi yawa a cikin mu domin alakar mu ta yi kyau yanda zaka yi mu'amala da dan uwanka da dan uwan matarka da waye dinka to ana so abin ya fada da yayi yawa don mu dunkule mu zamto muna gode gaba da an fahimta fanki huma talaba ma dabala kum min nisa sai Allah ya ce ku aure abin da ya muku dadi daga mata masna wasla sawru ba wani malami yake ce duk kirgin duniya daga dai ake farawa amma da aka zo magana aure da biyu aka fara an gane ku wallahi duk kirge daga daya a turanci 1 2 hausa daya biyu larabci 1 2 da sauran duk yare da dai suke fara kirgin su amma da Allah yake yare a Qur'ani sai ya ce da biyu ya fara yi ma dabalakum minan nisa'i masna ku auri bibi kuna ji ko ko amsa wa sulasa ko auri uku uku wa ruba ko hurhudu to sai Allah ya kawo ni condition ya tsora akan mata ɗaya yace ba in wa in fa in kibtum Allah ta'adil fa wahidatan bin nakira aw ma malakat aymanukum sai aka ce idan ba za ku yi adalci ba an gane ku ba za ku yi adalci ba in kin Allah ta kusudu wannan yace in kuna tsoron yin adalci ba za ku yi musu adalci ba to ko wahidatan sai ku tsaya mata daya amma malakat aymanuku ko abin da damun ku ta mallaka an fahimta bayan wannan arra'i wal ra'i sai Allah ya tsara mana ayi shugabanci ga shugaba ga mabiya shi ma domin mu'amala ta yi kyau an ce shugaba ya tausaya wa mabiyansa an ce mabiya kuma su girmama shugabansu kaga mu'amala ta yi kyau kai ka san wani iya tausaya ma kai kuma ka san wani iya ma fatin alkhairi iya girmama ka kaga mu'amala ta yi kyau yasa manzo Allah ya mafi alkhairin shugaba shine wanda talakawansa suna san sa shi ma iya san su suna masa addu'a shi ma iya musu haka manzo Allah ya ce mafi munin shugaba shine wanda talakawa ba sa san sa shi ma baya san su dama akaba mushi su akaba masa akaba musu akai ba su suka zaba ba dama delegate ne suka zaba musu ko ka sare zama ya cin watan delegate ban mutu daga watan baya su ne suka je Abuja suka zagu an fahimta an ba su kudi da yawa gane musu sako da daloli he suka zabi iya san ransu kawai suka ce su ne zaban mutanen kasa gaba daya kun ba da yawo mu ba shi yasa wani lokacin ana fadar miya ko game da shugabanni hadisin manzon Allah ne yake aiki shugabanni na kwarai kuna son su suna son ku kuna musu fatan alkhairi suna muku shugabanni munana ba kwa san su ba sa son ku kuna tsine musu suna tsine muku haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka to sai Allah ya ce ai tsarin shugabanci na gaskiya kuna son sa iya son ku kuna kaunar sa iya kaunar ku kuna mai fatan alkhairi iya muku fatan alkhairi yanzu ga duba baya baya kusa kusa irin su sardauna Ahmad bin Sadano Sokoto irin su Abubakar sa Abubakar ta balewa kage shugabanni ne hatta arna ma son su ke da mu'adalcin su suna san al'umma suna son su suna yabon su suna yabon su suna musu fatan alkhairi suna musu to kaga nan alaka ta yi kyau alaka ta yi kyau har yanzu bayan su gashin ana tebo da alkhairi duk inda kaje an ce sardauna ko tafawa bale zaka ce ana musu da alkhairi ake yabon su domin sun kyau sun yi amfani da ragamar shugabancin su wajen gyara mu'amala tsakanin su mutane an fahimci nan da kyau Umar dan Khattab radiyallahu anhu wata rana wani a banasari ya taho daga Italy iya jin labarin Umar iya jin labarin Umar yace ni sai na zo Madina ga Umar dinnan kawai da yazo yake tambaya ina amirul mu'minin zaka ce wallahi yanzu ya fita bayan gari shi bayan gari kuma wani gun ni zaka ce yanzu ka zaga ya maza gan shi yace ta mamaki sai zagaya da zagaya sai gan shi a kwance a gindimi ya je gadai yaje gun sai yace kai ne amirul mu'minin yace ni ne Umar yace nan fa innaka ta'di kai bacci domin kai adalci tun daga Italy nake jin labarin ka na taho na ganka kana kwance kai kadai ba odilan ba dan gadi ba waye to na tabbatar kana mu'amala mai kyau da mutanen an bai mutana to haka ake son shugabanci ya haifar da mu'amala mai kyau ya haifar da mu'amala mai kyau an bai mutana laisa minna man lam yukrim kabirana wa lam yarham sagirana manzon Allah yace baya daga cikin mu wanda baya girmama na sama da shi baya daga cikin mu kuma wanda baya tausayi na kasa da shi daga cikin abin da yake kulla mu'amala ta yake albai wa shira Allah ya halatta mana sai da sayarwa nan ma mu'amala ta yake ka sai abu agun mutun ya san ka tausaya masa kai mai sayarwar mai sin ya san ka ji tausayin sa ka mai mu'amala mai kyau kai mai siyan kai mai sayar kowa ya rubu iya son din uwansa iya jin dadi ni na siya na ji dadi kai ka sayar ka ji dadi mu'amala ta yi kyau duk inda naga fiska kan shi kai wallahi wancan dan kasuwa ne mai adalci na suka yi agun sarana mai kyau bi ha'in ce ne ba farashin sa dai ban har na zagaya ban samu farashi kasa da nasa da nasa ba kai kasa da nasa afan ban samu kasa da nasa ba kai sama da nasa kaga saye da sayarwa da Allah ce wa halallahu albai'a akwai hikima cike ta mu'amala yan uwa akwai hikima dukkan dan kasuwa mutumin kirki wanda ya shahara wajen gaskiya da amana wallahi ko jinya yayi ko mutuwa yayi sai kaga an cika kofar gidansa ai wani ne ya mutu ai dan kasuwa wani ne ya mutu to duk wanda suka yi mu'amala da shi suka ji dadi to sai sun faɗa alkhairi a kansa ko da ba su zo kan gawarsa ba sai sun mai addu'a an fahimta amma in azalimi ne fa in ni algus ne fa sai dai a ji miyagun kalamai suna faɗa a gun mutane ai macucin nan ya mutu ai azalimin nan ya mutu kuma baka isa ka hana mutane faɗin albarkacin bakin su ba an ga mutu wallahi duk yanda kake to idan ka mutu sai an faɗa halinka ko kana so ko baka so kuma da wannan halin naka za a mahisabi a gobal kiyama an bai mutuwa ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Da Allah yake so alakar mu ta yi kyau game da kasuwanci, sai ya ce ya ku masu imani kar ku ci dukiyoyin junanku da barna, kar a ci riba, kar a ci rashawa, kar a ci algus, kar a ci zalunci, kar a yi bashi da karuwa, kar kai bashi ka gibiya. Sai Allah ya ce illa anta kunta tijaratan anta radin minku wala taqtulu anfusakum. Sai dai riba mai kyau ta halal tsakanin wani da wani an yi kasuwa ya samu riba mai kyau, to wannan halal ne, ba matsala bace. An fahimci wannan? Wa harrama ashiya bi ajli an takuna almu'amala almu'amala hasan. Sai Allah ta'ala ya haramta wasu abubuwa domin mu'amala ta yi kyau ne. Yace abu kaza in kuka yi shi mu'amala ku za ta yi kyau ba, amma in ba ku yi shi ba mu'amala ku za ta yi kyau. Daga cikin irin abin da Allah ta'ala ya haramta domin mu'amala ta yi kyau akwai ifsha'il khabar, yaɗa labarai ila waqalati ai kaza ne, ai sun yi kaza, ai kuma musamman in ka ji ana yawan maimaita labari to ba na alkhairi bane. A ce labarin alkhairi dan adam din yanzu baya son yaɗa shi, amma in ka ji Facebook ne, WhatsApp ne, ina ne ya dauka, media ta dauka, a galabiya labarin sharri ne, labarin sharri ne. To sai Allah ta'ala ya ce idan wani ya san kai ne dalilin yaɗa labaransa na sharri da ƙarya, to ka muna mu'amala da ibadai so gaba, zaka dasa kiyayyarka a zuciyarsa, ba zai taba aminta da kai ba. To Allah ya san da wannan illar, yasa ya ce mu kame bakunan duk abin da baka da tabbas a cikin sa, kame bakinka, ba kai ba wannan magana. To hakan zai kara ma mu'amala mai kyau da mutane da yawa. Hakanan hatta in dai zalincin ma aka yi ba kai aka zalunta ba, ko da kai aka zalunta, in dai ba gun shari'a bane, to bayyana abubuwan da suka fara a baya ma ba shi da kyau. La yuhibbu Allahu al-jahra bil qawli min su'i illa man zulim. Hatta a dinga ce ai wani azza, ai yi ne zalunci wani, ai yi ne zalunci wani, har in ba a gaban shari'a ba ko gaban sulhu wannan magana ma ba a san ayita, domin mu'amala da take kyau. An fahimta da kyau ko? Allah ta'ala ya haramta wancan. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum yadini. Sababin nuzul na wannan aya, an ce wani sahabi ne manzon Allah ya tura shi karbo zakka a wani gari, sai ya ce ai manzon Allah naji sun ce ba za su bayar ba, shi kuma ashe akwai wani dan rashin fahimta tsakaninsa da mutanen garin, bai je ba, ya ce ya je kuma ya ce sun ce ba za su bayar ba. Sai manzon Allah ya ce a to a tada damara a je a yake su gawai, an fara daura damara za a je a yake su a kwato zakkar. Sai Allah ya sako da wannan aya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, in wani wanda yake Allah yine fasikan al-kharij an da'atillah, yake yayi wa Allah da'a tunda bai yi wa manzon Allah da'a ba, ai bai yi wa Allah da'a ba, man yudi'ir rasul fa da'a da Allah. An fahimta? Saboda haka duk wanda yake bin manzon Allah bai masa da'a ba kuma ya zama fasik, haka nan wanda yake yi wa Allah da'a bai bi shi bai zama fasik. To idan irin wannan sun zo muku da labari, fatabayyanu ai fatasabbatu, ku yi digin a labarin, ku tabbatar da labarin ya yake daga ina yake. Allah ya ce fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan kar ku je ku afka wata al'umma kuma daga baya ku yi nadama. Duk inda ka ji labari ai wani ya zage ka, kace to shikenan zan bincika, ai wani wallahi je dinga maganar ka, ya dinga cewa kaza kaza kaza. To malamai sun ce wanda ya kama labarin mahi ne zage ka, tunda ai kai baka ji bai, ba dan ya zo ya tsegunta ma wallahi baka ji ba, wanda ya kama labarin an zage ka an ci mutunci ka, shi ne ya fara yi ma, in ma hukunci ne shi ya kamata ka fara hukuntawa, da ya ja bakinsa ya yi shiru kai baka ji ba, ba abin da ya dame ka. An fahimci wannan ke ko? Saboda ka Allah ya haramta irin wannan abubuwa domin mu'amalar mu ta yi kyau. Allah ta'ala ya haramta azzan, ya haramta zato, ana ganewa, ya haramta at-tajassus, ya haramta ghiba, duka wannan bi ajali an takuna mu'amala mu'amala hasana, domin mu'amala mu ta zama mai kyau, duk wannan an haramta su. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu jitanibu kathiran min azzan, ya ku masu imani ku guji da yawa daga cikin zato. Manzo Allah ya ce azzanu akdhabul hadis, ishi zato shine mafi zama ƙarya a cikin zaci, an gane ho? Ijtanibu kathiran min azzan, inna ba'da adh-dhanni ithm. Allah ya ce da yawa daga cikin zato zunubi ne. Wala tajassus, kar ku yi tajassus, ku dinga bin diddigin mutane, ai wani naga iyayen nan bari zan samayya, zan samayya yan sa ido, aiwa ne kai haye kaza bar za mu diddigin sa gomin maga me yake wani ne at-tajassus kace dole sai ka bi mutun ka gano surunsa manzon Allah kuma ce in dai aikin ka irin wannan a cikin mutane to Allah ya alƙawarin zai tona ma asiri ko a cikin gidanka ne an bayyana wannan bin al'auran mutane ba daidai bane manzon Allah yace din me bin al'auran mutane Allah shi ma zai kunyata shi bin al'auran mutane ba alkhairi bane yini wala tajassus wala yagata ba'dukum ba'da kar ku cina man junan kar ku yi wajibi junan ku giba ahibbu an yakula aki maitan an yakula ma ki maitan bagaretin dayan ku zai so ya cina ma dan uwansa bayan ya mutu za ku kiyamace wannan wartabata Allahu alaqatuna min al-usul lil-furu' bi ajli al-mu'amala Allah ta'ala ya kulla alaqar mu daga sama da kasan mu saman mu ya kulla wannan alaqa domin mu'amalar mu ta yi kyau wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a sai ya ce wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari lil junubi wa sahibin jibi wa mudis sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur Allah ya ce shi kadai za a bautawa ya fara gabato da mahaifa mahaifa a musu kyautai a kyautata musu wa bizil qurba danginka wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wal jari zil qurba wal jari lil junub da makoci dangi wanda jini ya hada ku da ko makoci wanda katanga ta hada ku wa sahibil jam da mata ka suka fasara ko miji a gun mata ko mata a gun miji wa bin sabil da dan tafarki wa ma malakat aymanukum da yaran ku wanda daman ku ta mallaka yanzu baba yi akwai yaran ka a shago akwai yaran ka office akwai yan kudagon ka gona suna cikin wanda haƙin kyautatawa iyakanka nasu kaga duk Allah ya hada alakar mu daga nan da nan da nan da nan da nan kowa ya gyara mu'amalar sa bana domin mu'amala ta yi kyau domin a samu adadin bakuna su yabe ka bayan ka mutu wa atizal qurba haqqahu wal miskin sai Allah ya ce dan uwanka iya fa da haƙi akanka ba ka bashi haka Allah ya ce ka fi shi albashinka yafi nasa kujeraka tafi tasa kaza ɗinka yafi nashi to Allah ya ce shi ma akwai haƙƙin sa akan ka dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya dan baffa dan kawo dan umma duk yan uwanka ne wannan to Allah ya ce suna da haƙƙi akan ka wa atizal qurba haqqahu wal miskin da miskinai wa ibn sabil da yan tafarki duk suna da haƙƙi wala tubazzir tabzira kar ku yi almubazzaranci almubazzaranci kar ku ɗauki kuɗin ku ku fata shi a wani gunga dangin ku suna yunwa ga dangin ku suna kuka da rayuwa ku ɗauki kuɗin ku dinga kashewa ƴan ƙwallon kafa ku dinga kashewa mawaka ku dinga kashewa ƴan fim ku dinga kashewa mutanen banza masu yawo da makamai kuma ga ƴaƴan ƴan uwan ku ko makaranta ba sa zuwa ga marayu a gefen ku ga miskinai wani abincin cin sa ma ya gagare shi to ka sani idan ka hana shi akwai haƙƙin da Allah zai tsiye ka gobe alƙiyama ya tambaye ka tunda ya ce akwai haƙƙin sa akan ka an fahimta to gangara ta ta kuma ana ta mun nuni lokaci yayi akwai wasu abubuwa da za ku yi hakuri za mu faɗe su akalla guda biyar wanda za su zamto dalilin yin su mu'amala za ta yi kyau na farko akwai al-ihtiram girmama duk wanda ya gani ka girmama shi manzon Allah ta kananan yara girmama su yake an ce idan ya wuce suna wasan kasa sallama yake mu ce assalamu alaikum sun san manzon Allah suna ransa iya suna da wani matsayi a ransa an ce akwai wata yarinya ma yake shekara 7 zuwa 8 wata ran ta kama hannun manzon Allah za ta tafi da shi bai kwace ba bai ce rabu da ni ba sai ya bi ta kawai tana tafiya da shi iya hannu tana iya ta rike hannun sa haka tage tage ɗan uwan ɗan uwan suna wasa ya ce ta suke manzon Allah ta fada cikin ɗan uwanta da ga hankalinta ya kai ɗan uwan suna ta wasa ya tafi su kuma rabu da ita domin girmamawa al-ihtira karka wulakanta mutum dan bashi da kuɗi karka wulakanta mutum dan kafi shi ilimi na boko ko na addini karka wulakanta mutum dan kai dan mai mulki ne ko mai mulki ne duk wata alaka a duniya karka zama to sanadiyarta kai wa dan adam wulakanci wannan ba daidai bane ka girmama shi Allah da kansa yace walaqad karamna bani adam Allah da kansa yace duk dan adam na karama shi na mai mutunci abu nabi a gurguje akazu ara'ihi wa mashawaratihi idan muna so mu'amalar mu ta yi kyau bayan mun girmama junan mu sannan sai mun riƙe ra'ayoyin junan mu yin shawara da junan mu ra'ayin wani ya dace to ko ba fatin ku ɗaya ba a ɗauke shi a yi kiɗi ra'ayina ya dace koda wani abu ya hada mu da kai na wani abu daban to kai aiki da wannan ra'ayin an fahimta da shawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce washahum fil amri fa iza azamta fa tawakkal Allah hatta manzon Allah an ce shawara da sahabansa na uku al hadiya wal ibsha'is salam idan muna so mu'amalar mu take kai yan uwa mu dinga kyauta kawai ka kawo wani kace wani ga wani abu da kama kyauta kawai aboye idan ka je kasuwa Allah ya hore kai yo leda biyu kace wani kai wa makoci na ga wannan to wannan iya samu mu'amala take kai yan uwa iya samu mu'amala take da kuma ya da sallama tahaddu tahabu ku dinga yawan kyauta da sadaka za ku so junan ku abuna kusan karshe iltizam adabil hadisi murkila da bi a gun zama ladabin magana an fahimta idan muna so mu'amalar mu take idan ana zaune to kowa a bashi haƙƙinsa na magana yi husnul istima ya zamto kana da kyakkyawan ji da fahimta wa adamul iltifati asna'a hadisi kar wani iya magana ko ga kawai da kai dan ka raina shi ko baka da ra'ayinsa wannan zai samu wani abu a ransa wa kafadi sauti fi majlisi kuma ana so ayi ƙasa ƙasa da sauti a majlis wa ikhtiyari kalimatul munasaba al hasana ka dinga zabar kalmomi masu kyau masu munasaba da abin da yake wa adamu maqata'atihi wa takdhibihim kuma karka ƙaryata mutum iya magana ƙarya ne ban yadda ba to zaka jefa sako mara kyau a zuciyarsa ko ma ba daidai bane ka bari ya gama sai ka ja shi gefe ka mai nasa ka ce labarin nan bai tabbata ba kar ka ƙara faɗa sa ba daidai bane amma karka wulakanta shi kai disgrace nasa a cikin mutane to zai hana gaba ɗaya fahimci kama gaba ɗaya an fahimta da wannan yacin adabul majlis abu na ƙarshe as-sidq wal amana ma'ana babban ke idan muna so mu'amalar mu take kyau mu zamto muna da gaskiya da amana a juna zan yadda zaka mu'amalanci ne da gaskiya kai ma zaka yadda zan mu'amalanci ka da gaskiya zan yadda na baka amana ta zaka yadda ka bin amanarka to mu'amala ta take amma duk wanda dan uwanka ne musulmi kuna sallah kuna kaza amma amanarka ko ta magana baka gaya masa to mu'amala ba ta kyau mu'amala ba ta kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zaba wa Malik bin Tayyihan wani bawa da yace manzon Allah mai alƙawarin zai bashi bawa idan an samu ganima a wajen yaki da aka samu bayi guda biyu sai manzon Allah ya ce je dau ɗaya a cikin su sai yace manzon Allah zaba min sai manzon Allah ya ce je wancin tafi da shi na zaba ma wancin har ya tabbata ce Malik da Dawud da ya dawo sake cewa dalilin da ya sa ma na zaba ma shi inni ra'aytahu yusalli ni na ga shi yayin sallah shi sa nake kyautata to a kansa to amma yanzu masallaci ne zai ci shiga manzon Allah ya ga bawa bursunan yaki ya taba yin sallah sai ya zabe shi domin ya ji hannu mai kyau an fahimci wannan mi gaskiya mi amana hatta ya amana kan nas har mutane su amanta da kai yambagi an takuna sadiqan amina yana da kyau ka zama mai gaskiya kuma amintacce wannan zai sa duk wanda ya mu'amala da kai yayi kyau kuma ka zama mujubi a gun al'umma an fahimta kar ka zama to kazzab wal qa'in al kazzab wal qa'in ghayr marghub makaryaci da mai ha'inci ba a son su duk wanda wani makaryaci ne wani munafiki ne ha'ini ne to mu'amala da shi ba za ta yi kyau ba ba za a so shi a cikin mutane ba al ibtisama fi wajhin nas ya zama to ko kun haɗu da mutane kana musu sakin fuska kar ka musu fuskar shanu ka saki fiska kawai da mutane fa man yaraka mutabassiman duk wanda ya ganka cikin farin ciki da murmushi yastabshiru bika khaira to zaka masa albishirin akwai alkhairi a gonka an fahimta ziyadatin al'anna sadaqa kuma ita doriya ce cewa ita sadaka ce murmushi a fuskar dan uwanka musulmi sadaka ne kuma ka jefa mai sako mai kyau ya yan uwa ayi hakuri abinda na tattaro yana da yawa kuma ana ta min ishara lokaci yayi kuma kasar ake yi ko dole za mu samu matsayi ana abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya kai mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kunku binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kunku guje mata muna ƙara addu'a gari mu ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kanmu ya sanya aljanna ci makomar mu gaba ɗaya da mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu tafarki madaidai shi Allah ka ba wa ƙasar mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zaba mana shugabanni na gari Allah ta'ala kai ga cikin al'amuran mu ka ba mu damuna mai albarka Allah ta'ala muna ƙara roƙonka da addu'arka ka ainihin shiga cikin al'amuran mu duk abin da ya dame mu kai mana maganarsa dukkan alkhairi kuma Allah ta'ala ka hada mu da shi muna ƙara addu'a ga mai wannan gida wanda ya asasa wannan masallaci sanatan Muhammad dan Juma goje Allah ta'ala ya masa jagora ayyukan sa na alkhairi Allah ya karba masa kuma abubuwa da suke doso shi na alkhairi Allah ya tabbatar masa da su kuma Allah ta'ala ya yanci masa jagora a rayuwarsa mai dakin sa da ta rasu Allah ta'ala ya jiganta dattawan unguwar irin su Alhaji Baffacin Fare da sauransu duka muna masa addu'a Allah ta'ala ya jikan su ya gafarta musu dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da shi gidansa lafiya za mu ƙara maimaita addu'a ga komandan Gizwa da ya bar aikace a kasan sa ya zo wannan wajen muhadara Allah ta'ala ya biya shi da aljanna tare da dukkan ƴan uwa gaba daya ga sanan fuskoki masu albarka a ciki da waje kowa muna masa fatan alkhairi addu'o'in mu da bukatun mu abun Allah duka Allah ta'ala ya amsa mana Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya wannan tattauna kuma Allah ta'ala ba mu iko amfani da ita a rayuwar mu da mu'amalar mu gaba daya subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.